Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu a wannan marece na ranar Lahadi 9 ga watan Ramadan shekara ta 1435 ta hijirar manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda kuma shine 6 ga watan 7 a shekara ta 2014 a lissafin miladiya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yadda waɗannan kwanaki suke saurin wucewa, Allah ya sa mu dace da aikata aikin da Allah zai karɓa kuma ya dade mu a kansa. A ci gaba da karatunmu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma, za mu tashi yau a ayoyin da muka ji malam ya karanta mana. Fadin Allah subhanahu wa ta'ala, alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbih, shin baka ga wannan ru'ya? Malamai suna cewa ru'ya ce qalbiyya, ma'ana kai tunani, ba wacin ru'ya qalbiyya ta bangaren nahwu maganan ta'addi ba ita ake fada ba, ma'ana nan ba ido ba ido za a sa a gani ba, tunda ana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ana bashi labarin zamanin Annabi Ibrahim, kowa kuma ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda bai zauna da Annabi Ibrahim ba, ashe ana fadan ne ya tuno abinda ya faru tsakanin Annabi Ibrahim da kuma wannan mutum da za a bada labari mai mulki a zamanin sa. Alam tara ila diddan cewa malami sun tattauna akan, bana so mu bata lokaci saboda kar lokaci mai kuri akan abubuwan da ba su ne manyan masu muhimmanci ba, harkar nahwu da sauransu. Malami sun tattauna wannan khitabin dawa ake, alam tara dinnan, tunda mutum daya ake mukhataba da shi, shin baka ga? Da yawa ne za ce alam tarau, da yawa ko to amma nan asalin siyakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake wa yaslubu an yakuna li ghayrihi min al mukhatabin mimman yaqra al qur'an kuma daidai ne da zama cewa wani ma ake magana da shi din mai karanta al qur'ani kamar ana ce masa ya tuno mana cikin abin da aka bayar na labarai menene ya gudana tsakanin annabi ibrahim da wannan mutumin to muje Allah subhanahu wa ta'ala ce alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih shin baka ga wannan mutumin da yayi zayayya da annabi ibrahim ba cikin sha'anin ubangijinsa dangane da rububiyyar ubangiji wannan mutumin ba a faɗa mana waye ba kawai har ma an kawo shi ne kawai da zamiri ma'ana kai da ismul mawsul alam tara ila alladhi shin baka ga wannan wanda wannan shi nuna mana cewa mutum ne yayi jayayya da annabi ibrahim akan wani abu to akwai tattaunawar malamai akan wannan bina'an akan kissoshi da ruwayoyi wanda aka ruwaito wanda zaka ce musu isra'iliyat wato ruwayoyi ne daga littafan banu isra'ila ko kuma bakin wasu malaman su da aka tambaye su suka faɗi wannan abu wasu su ce sunansa Numrud sarkin wancan zamani a garin da annabi ibrahim yake musa annabi ibrahim an haife shi ne a garin babil wani gari ne har yanzu yana nan da wannan sunan a iraki nan ne asalin garinsu daga nan ya hijira mun ba kuma ta bude mun tattauna wannan darussan baya a tarihin banu isra'il to wasu su ce sarkin wannan wurin ne sunansa Namrud shine har bahaushe ke cewa Lamarudu ko ana cewa Lamarudu sarkin ina ne uhu to wannan dai shine wasu su ce wannan shine mutumin amma Allah subhanahu wa ta'ala bai ba mu labarin a sunan mutumin ko a wani gari ne aka wannan abu ba don haka kuma malamai kamar yadda manhajin malam Abdulrahman ibn Nasir As-Sa'idi yadda ya saba irin waɗannan abubuwan ba ruwansa da su tunda ba abu ne da ya tabbata la hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya sunan mutumin a wani gari aka duk wannan ba shi bane saboda kissoshi a Qur'ani yana da kyau dama mutum ya fahimce su kissoshi a Qur'ani ana kawo su ne domin isar da wani sako to a wurin Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya fi muhimmanci shine sakon nan da yake so ya isar ba labari ba ku duba ku ga akwai kissoshi da yawa a Qur'ani an maimaita su labarin annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo a wurare da yawa bal annabi Musa a cikin Al-Qur'ani shine annabin da ya fi kowane annabi ambato sunan annabi Musa ya fi yawa fiye da kowane annabi a cikin Al-Qur'ani ba don komai ba saboda sakon da Allah subhanahu wa ta'ala ke so ya isar mana dangane da kissoshin musamman a tabbatar da gaskiyar wannan Al-Qur'ani daga Allah yake musamman a gaya wa banu Isra'ila wanda annabi Musa ya zo musu ma'ana jikokin waɗancan masu rai ɗin yanzu ai musu magana cewa ai annabi Musa ya taɓa zuwa muku gashi to yannan ma wani manzo ne daga Allah gashi da abin da ya zo muku da shi wannan shine babban abin da za mu fahimta shi yasa za mu ga darussan na tauhidi ne asalin Qur'ani dan ya koya mana tauhidi ne zuwan Qur'ani gaba ɗayansa dan ya karantar da mu tauhidi a bautawa Allah shi kaɗai da kuma abubuwan da za su taimaka mana tauhidin ya zauna da kuma dokoki a yi kaza a bar kaza amma kissoshi ba su ne masu wato ƙashin bayan muhimmanci a ciki ba shi yasa za ka ga abubuwan wasu mutane musamman su daga cikin Yahudu ko Nasara in suka karanta wasu abubuwa na Qur'ani sai su ga labaran ma ba a tsare suke ba sai je su ga Bible an tsara labarin daga farko wane ya kaza ai ta abinda ma ba haka yake ba duk sun cucusa dan saboda labari yayi dadi to Qur'ani ba littafin kissa bane littafin darussa ne shi yasa a ciki Allah subhanahu wataala yakan kyale fadin sunan wasu abubuwa ko kuma tartibin kissar wani gu sai ga an dauko ba a karasa ba sai a wata surar can sai a karasa saboda maqsudin a wannan wurin shine a tunatar da kai akan wani abu da Allah madauki yake magana akan siyakin sa a wancan kuma wani siyakin ake magana shi ma sai a kawo yau amma ba maganar kissa ba dan haka malam Sa'adi kamar yadda ya saba baya ga tsayawa kawo mana Isra'iliyat duk cikin littafin sa babu wata riwaya ta Isra'iliyat da ya kawo yace saboda shi dama bukatar sa shine ilmantar da mu ma'anonin Al-Qur'ani me ayoyin nan suke koyar da mu kuma wani darussa zamu dauka kuma in kun kula shi yasa nake mai da hankali akan darussan da muke dauka daga kowace aya dan shine babban abu da zamu dauka daga Qur'ani ba kawai a kawo labari ba Allah madauki ya gafarta masa shi ma yi masa rahama kun san abun mamaki wannan ba Allah Malik Abdurrahman Sa'idi ya rubuta wannan littafi yana shekara 35 a shekara 2 ya rubuta shi yana shekara 35 ya fara ya gama yana shekara 37 yanzu ɗan 40 a cikin mu nan Allah ya yawa da su ko in ka tambayi kanka wace hidima ka kaddama wa musulunci me ka rubuta ko tarihin wani abu a ce ka dau alƙalamin ka kai rubutu akan wani abu shi wannan ku ga rubuta littafai da yawa ba iya wannan ba da yawa to Allah madauki ne mana rahama Allah ya sa mana albarka cikin abin da ya rige na lokaci to mu je mu karanta nassin abin da ya ambata yana cewa yaqulu ta'ala Allah madaukaki yana fadi alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbi shin maka ga wannan da ya jayayya da annabi ibrahim bane dangane da ubangijinsa fi nan fi sha'ni rabbihi da ana ma'ana dangane da a sha'anin ubangijinsa wato ubangijin ibrahim wannan mutumin da ya jayayya da annabi ibrahim al'amarin Allah baka san labarinsa bane gashi menene ya gudana ai ila jara'atihi abin da yake nufi kai dubi zuwa ga tsaurin zuciyarsa shine jara'a rashin tsoro mutumin da yake ba shi da tsoron fadin ra'ayinsa ko da ya san ƙarya ne wani shi ake cewa mai jara'a cewa jara'a ko jur'a mutum ya faɗi abin da ya san ba haka yake ba ko ya jayayya akan abin da yake kowa ya sallama masa wata jahulihi da kuma nuna jahilcinsa bayan ya sani shine tajahul in an ce tajahala shay'a ya nuna bai sani ba ya yake faɗi da Hausa mutum ka san abu ka nuna baka sani ba yana da wata kalma da Hausa da Hausa ya ka takewa take gaskiya to wannan to zai iya shiga amma dai ba shine duk daƙiƙiyar maganar fassarar ba mu kyale shi ma'ana dai mutumin da ya san abu amma ya kauda kai ya nuna bai sani ba ya san Allah ne mahalicci amma sai ya nuna ba haka ba wa inadihi da kangarewarsa wa muhajjatihi da kuma jayayyarsa wannan duk kalmomi ne da kowace da ma'anata amma duk kuma siffofi ne na wannan mutumi mutumi ne mai tsaurin zuciya mai da'awar bai san abu ba ya san shi kangararre mai taurin kai sannan kuma mai yawan jayayya ba akan dalili ba shin baka lura da wannan abubuwa nasa ba fi ma la yaqbalu ana wa muhajjatihi fi ma la yaqbalu tashkik da jayayyarsa cikin abin da baya ma karbar kokonto yadda da cewa akwai Allah babu bukatar kokonto a ciki kowa ya sani cewa akwai Allah subhanahu wataala duk mai hankali sai ce wa ma ja'al wa ma hamalahu ala zalika illa yace ba abin da ya dauke shi ya ja shi ya aikata wannan abun yayi musun samuwar Allah illa an atahu Allahu al-mulka ai illa bi sababi anna ai li kaunihi atahu Allahu al-mulk saboda kasancewar Allah ya bashi mulki Allah ya bashi mulki wannan ya nuna mai sarauta ne yana da mulki to wannan mulkin da aka bashi maimakon ya gode wa Allah akan ni'imar mulkin sai ya kafafa ya nuna aishi ba kowa ma a samansa shi ma yana abin da Allah yake yi to sai ce fataza sai wuce iyaka wajen abin da yake imani da shi dangane da kansa wa baga yayi zalunci wa ra'a nafsahu mutara'isan mutara'isan ala ra'iyatihi yaga kansa kamar shi wani shugaba ne ya dora kansa wani gagaraba dau akan al'ummarsa sai abin da yace su yi yana daukar kamar shi ne ma ubangijinsu fa hamalahu dalika an hajja ibrahima fi rububiyyatillahi wannan ne ya dauke shi ya ja da annabi ibrahim yayi jayayya da shi asalin hajja hajaja kai jayayya a babin fa'al mufa'ala ne ita kuma babin mufa'ala babi ne da dole ba mutum ɗaya ne ke yi ba in kaji an ce wane yayi jayayya to dole da wani yayi jayayya ba shi kadai ba da wannan kuma duk a larabci kun sani duk kalmar da ta zo akan wannan wazani na mufa'ala fa'ala tana nuna cewa wani ne yayi zuwa ga wannan kamar darasahu sun yi mudarasa raja'ahu yayi muraja'arsa sun tattauna nadarahu kima yayi magana da shi ta ya fada ya fada wannan da duk akan wannan babin duk da akwai wasu kalmomin da suke kan wannan babin amma kuma ba ma'anar su hakan ba kamar safara kaga safara kima fa'ala ne amma kuma mutum shi kada ya tafiyar sa yau da haka ba wannan koyaushe a hakan bane wannan dai ku kyale shi larabci ne sai shi an hajja ibrahim fi rububiyyatillah yayi jayayya da annabi ibrahim dangane da kasancewar Allah ubangiji fa za'ama sai ya riya annahu yaf'alu kama yaf'alu Allah cewa yana aikin da Allah yake yi ma'ana aikin sa irin yadda Allah yake shi ma yake yi abinda Allah yake shi ma zai fa qala ibrahim sai annabi ibrahim ya ce da shi rabbi ubangiji na shine alladhi yuhyi wa yumit shine wanda yake bada rayuwa mutum ya rayu ya zama yana da rai wa yumit kuma yake karban rai ma'ana mai rayarwa mai kashewa ai huwa al-munfarid bi anwa'i at-tasarrufi shine shi kadai ya kadaita da nau'o'in tasarrufi gudanarwa da tafikar da al'amura wa khassa minhu al-ihya'a wal-imatata kun ga nan annabi ibrahim ya kebance ambatan kawai abubuwa guda biyu yace rabbi alladhi yuhyi wa yumit ubangiji na shine wannan da yake bada rai ga abubuwa masu rai da kuma karbe rayuwa daga waɗannan abubuwa masu rai din lokacin da ran ya kare su mutu shine ma'anar mutuwa me yasa bai faɗi sauran abubuwa ba sai faɗi iya rayuwa rayarwa kai da matarwa ubangiji na shine mai rayarwa shine mai karban rai mai kashewa dan me yace li kaunihima a'zama anwa'it tadabiri saboda kasancewar su ne manyan manyan nau'o'in tafi da abubuwa duk da lafazin tadabir ina jin ko kuskure aka sa alifun din anwa'it tadbir tadbiri daban tadabir daban tadabir larabci ne na zamani yana nufin daukar matakai dan kauda wani abu preventive measures da ake cewa a zamanance matakan da zaka dauka dan ka kawar da wani abu kare a kushi ake cewa tadabir at-tadabirul waqiya amma tadbiri shine daidai anan gudanar da lamura wato a tsara abu a gudanar da mulki a tafi da rayuwar al'umma wannan shine tadbiri administering abubuwa to kuma ita ce asalin abin da ya kamata a wuri ma'ana idan ana zancen tafi da lamuran halitta in aka ce rayarwa da matarwa ai su ne mafi girman nau'o'in abubuwan da ake gudu dan maganar bada arziki karami ne ko karamar magana ce in an hada ta da rayuwa ko rashin rayuwa domin bada arziki ai sai da rai mun fahimci wannan haka nan a sa mutum dogo ne ko gajere ko mai kaza da irin abin da zai zama a rayuwa zai mulki ba zai mulki ba zai kudi ba zai kudi ba zai haihu ba zai haihu ba duk wannan Allah ne ke gudanar da shi amma duk wannan ai suna da alaka ne da me da rayuwa shi yasa sai annabi ibrahim ya fara da zancen rayuwa ubangiji na shine mai bada rayuwa in kuma lokaci shine mai karbewa kaga wannan ai saboda kasancewar da rayuwa da mutuwa su ne mafi girman abubuwan gudanar da wato halitta shi da abin da malami yake nufi sai yake cewa wali annal ihya'a kuma saboda ita rayarwa ko shi rayar da abu mai rai mabda'ul hayatid dunya shine matakin farko na rayuwar duniya in Allah ya baiwa mutum rai ai an sa shi a karan farko ya yi rayuwa a duniya ko kun bai ji abin da yake so ya faɗa sai yace wal imatata ita kuma mutuwa a karbe rayuwar mutum ya mutu a wannan duniya din shine mabda'u ma yakunu fil akhirah shine mafarin rayuwar lahira tunda ko ashe rayuwa iri biyu ce da ta duniya da ta lahira to ta duniya farkonta shine a baka rai ta lahira fa farkonta ita ce me a karbe rayuwar duniya sai ka fara rayuwar lahira nan kun ga rayuwar lahira ta kunshi nau'o'in ta biyu rayuwar barzakhu da kuma rayuwar bayan tashin kiyama duk suna farawa daga yaushe daga karbar rayuwar duniya to kaga nan ya shigo da komai ya shiga Allah subhanahu wa ta'ala in yayi faɗi kalma sai ka rasa babu wata kalmar da zaka faɗa kuma da tafi ta daidai sai dai idan baka fahimta ba shine abin da yake fada anan mana na muhimmancin ko kuma wato girman dalilin da yasa aka yi amfani da lafazin al-ihya wal imata bai amfani da sauran abubuwan gudanar da rayuwa ba saboda ai ita rayuwar baki dayanta mafarinta shine kana da rai shine a ta duniya kuma ƙarshenta shine ka mutu wannan mutuwar kuma ita ce mabudin farko na rayuwar barzaku da kuma ta al-kiyama kun fahimci wannan abu insha Allah to shine malami yake so ya fito mana da shi fili sai shi wal imata mabda'u ma yakunu fil akhirah fa qala zalika al-muhajj sai shi wannan al-muhajj mai wannan jayayya din sai yace ana ukhyi wa umitu ana ukhyi wa umitu kuji wata magana ta hikima da wannan malamin ya gano mana sai yake cewa wa lam yaqul ana alladhi ukhyi wa umitu kun fahimci wannan bai ce ni ne wanda yake rayarwa yake matarwa ba amma sai ya ce ana ukhyi wa umitu kamar ya ce ni ma ai ina rayarwa ina matarwa saboda me duk dai a nuna masa cewa ba zai iya fito da wani abu da zai ja da Allah madaukaki a wannan magana ba yawa sai ya ce ana bai ce ayyawa lam yaqul ana alladhi ukhyi wa umitu dan me li'annahu lam yad'i al-istiqlal bitasarruf domin bai yi da'awar shi kadai ne yake gudanar da lamura ba shi kadai a hannunsa ko me yake tafiya ba wa inna ma za'ama annahu yaf'alu ka fi'lillahi wa yasna'u sun'ahu kawai abinda yake da'awa shine yana aikata irin aikin da Allah yake aikatawa yana yin abinda Allah ma yake yi an ce masa Allah ne yake bada rayuwa Allah ne yake matarwa sai ce a ni ma ina yi in ji shi فزعم انه يقتل شخصا فيكون قد اماته to anan kafin mu je wannan abin da ya fada malamai sun tattauna shi wannan muhajja da wannan mutumi yayi ta ne talbisan aw takabbura kowanne yana da ma'anarsa a siyaqin larabci in me ma'anar talbisi talbisi shine ka san abu ba haka yake baka dukun kuna zance dan ka ruda masu kallanka ko wanda kake magana ka ruda su kawai takabburan kuwa shine dan girman kai ka fada abu ka san ba haka yake ba amma dan girman kai to duk wannan mutumin ya fadi wannan malami suka tattauna ya fadi wannan talbisan ne domin idan abin nan da ya biyo baya cewa ga wani abu da ya aikata tunda an kawo a kissar mutumin cewa sai aka ce to me zai nuna kana rayarwa kana matarwa sai ce a zo da mutane guda biyu sai yasa a kashe daya sai ce a bar dayan kuma ya tafi ma'anarsa wanda ya kashe din nan ai ya kashe shi wanda kuma ya bar shi da bai kashe shi ba shine ma'anar ahyaku wai ya raya shi to kun ga wannan sai malami suka ce ai wannan talbisi ne domin talbisi shine irin abin da bokaye suke na rufa ido to koda ba tsafi bane ba aikin bokanci bane ruda mai kallo ne domin duk mutum mai hankali ya san in mutum ya dau makami ya kashe wani to ya kawo sababin mutuwa ne ba shine ya dauke masa rai ba ko ba haka bane mai daukar rai mala'ika ne yana nan duk wani dan adam mala'ika ne Allah ke aiko shi ya zare ran mutum to wannan kuma Allah ne yake yin wannan a cikin aikin Allah yake. To kaga wannan mutumin idan ya dauki makami yasa aka kashe wani ai kaga ba shi ya kashe shi ba. Shi dai kawai ya jawo sababin fitar rai. Mun fahimci wannan abu? To kaga agun duk mai hankalin da ke wurin ai zai ce a wannan ai ya rena mutane hankali. Domin ai aikin Allah ba irin wannan bane. To shi yasa malami suka ce wannan abun da yayi sunansa talbisi. Talbisi shine ka ruda mutane kamar yadda boka ko makamancin wannan zai yi wa mutane rufa ido in kuma takabburan ne dan girman kai dan nuna isa da mulki yazo ya kashe rai ganin cewa duk karkashin mulkin sa suke kawai ya dauke wani mutum kawai dan zalunci ya kashe wani wannan kaga takabburanci dan ya nuna cewa shi mai mulki ne kun ga kowanne ai akwai wannan ma'anar a kowanne ko yawa ko ya zama talbisan ko ya zama takabbura to idan ya zama talbisan to shine wannan abinda zai zo ko kuma takabburan din kowanne zaka iya bashi wannan ma'ana me yayi shine sai suka ce fa za'ama annahu ko fa zu'ima akariya annahu yaqtulu shakhsan ko kuma shi din ya raya cewa zai kashe mutum fa yakunu qad amatahu yin hakan wai shine ya ya mace ya makar da mutum ya kashe shi wa yastabqi shakhsan ya bar wani kuma mutumin daban fa yakunu qad ahya'ahu sai zama cewa wannan shine ma'anarsa ta cewa ya raya shi kaga yanzu zai iya cewa yayi me shi ma yuhyi wa yumitu wancan da ya bar shi bai kashe ba wai ahya'ahu wannan kuma da ya kashe yasa aka kashe shi shine amatahu dan haka yana ganin yayi irin aikin da Allah yake yi sai ki cewa falamma ra'ahu ibrahimu haka ne ko falamma ra'ahu ibrahimu yughalitu fi mujadalatihi yayin da annabi ibrahim ya ga cewa wannan mutumin yana wasa da hankalin mutane wajen wannan jayayyar tasa wannan yughalitu asalinta daga ghalat amma tazo da wannan lafazin mufa'alan ghalata ma'ana a cikin maganar da kake wa mutane kai musu magana ta shirme da rena hankali shine ma'anar mughalafa asalin lafazin mughalafa kenan wajen jayayya sai ka faɗi abinda kowa ya san ba haka bane amma kuma shirme ne shine bature ke ce ma paralogism ka faɗi abinda zaka rena hankalin mutane su suna su sun san shirme kake yi amma kai kana daukar wannan din wata hujja kake kawowa dan haka asalin ta daga ghalat kuskure amma kuma in aka kawo shi akan ghalata to ma'anarsa shine mughalata jami'insa shine al-ughlutat shine maganganu na shirme waɗanda ba su da asali ba su da fa'ida annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu a magana da ughluta tsohon larabci ne shi wannan to mu je sai yake cewa yayin da annabi ibrahim ya ga cewa wannan mutumin kuma ya shiga shirme domin mutumin da za a ce ga abin da Allah yake Allah shine yuhyi wa yumitu sai shi kuma ya ce a kawo mutum biyu ya kashe wannan ya saki wannan kowa sai ce wannan an shashanci kenan to yayin da annabi ibrahim ya ga cewa zai wa mutane shirme wa yatakallamu bi shay'in la yasluhu an yakuna shubhatan kuma yana magana da wata magana da bata cancanci ta zama ma shubha ba fadlan an kaunihi hujjatan ballanta za ta zama ballanta na ta zama hujja mun fahimci nan kan ko hujja ko shubha bata cancanci ta zama ba wannan abin da yake yi domin waɗanda suke wurin kowa ya san cewa wannan kai shirme yake wannan ai ya rena mutane hankali ai abinda aka ce Allah yana yi ba da irin wannan sigar yake ba to yayin da annabi ibrahim ya ga wannan mutumin ya shiga shirme ya kawo wani abinda ko shubha ma bai kai ba ballanta na a ce hujja ittarada ma'ahu sai ya ja shi a tafi a haka shine ma'anar ittarada ma'ahu ittiradi shine ka zama uniform akan abinda kake yi shi yasa ake ce ma qa'ida muttarida qa'idar da za ta shiga kowanne babi duk inda ka sa ta haka take aiki to nan ittarada ma'ahu ma'ana ya kaman ya ja shi to mu je a irin yadda kake nufi din ga wata tambaya sai kawo masa wani abu ba saboda ya yarda da wannan ta farko da ya faɗa ba a'a dan ya nuna masa cewa shi yadda ya dauki kansa tunda shi shirme zai yi to shi ma ya maida shi shashasha zai kawo masa wata tambayar daban wanda an rabu da wata tunda duk mutanen da suke gun sun gamsu ba a bada amsar ta ba mun fahimci abin sha to shine sai ke cewa ina ne rubutun ne kanana sun yi kankanta da yawa na'am sai ke cewa ittarada ma'ahu fi dalili shikenan sai ya ja shi haka wajen dalili fa qala ibrahim sai annabi ibrahim yace fa inna allah to ai kuma allah subhanahu wa ta'ala yati bi shamsi min al mashriqi yana zuwa mana da rana ne ta gabas mashriq shine gabas ai ayanan kuru-kuru kowa haka yake gani yuqirru bihi kullu ahad kowanne mutum yana tabbatar maka cewa rana ta gabas ake ganin ta a kowanne bangare na duniya kowa dai ya san duk masu hankali a duniya an raba duniya zuwa kashi hudu ta bangarorin nan duk mai hankali ya dada wannan akwai gabas da yamma akwai kudu da arewa to gabas din nan a ko ina mutum yake a duniya nan ne mafitar rana mafadarta kuma yamma to sai annabi ibrahim ya ce masa domin in ya faɗi wancan gefen akwai yar maganar kamar yar shubuha maganar rayarwa da matarwa ko da ba ta kai shubuha ba to bari mu ga yadda zai da wannan sai ce to ai Allah yana kawo mana rana ne tana zuwa mana muna ganinta ta bangaren gabas wani abu ne kuma wanda kowa ya yadda da wannan hatta zalikal kafir har shi wannan kafiri ma'ana shi wannan mutumin mai sarautar mai jiji da kai to sai annabi ibrahim yace masa fa'ti biha min al-maghribi fa'ti wannan fi'lu amri ne to kai din kuma ana magana da mufradi shi yasa yazo da wannan da kasaran ta fa'ti asalinta ata ya'ti ko in za a bada umarni sai ai halfun ya'un saboda halin jazma kun san shi a larabci ko a ka'idar nahwu daga sai yace fa'ti biha to wannan ranar kai bawan Allah ka zo da ita min al-maghribi ta yamma gobe in ka isa ka fito mana da rana ta yamma ba ta gabas ba sai kuma a gane cewa wannan taka ce ba ta Allah ba tunda ranar nan dai guda ɗaya ce to anan zamu ji mai amsar da mai wace amsa ce zai bayar shine sai yace wa hadha ilzamul lahu wannan ilzami ne lazimta masa akai tilas lahu bi tardi dalilihi da cewa to dalilin ka irin wancan dinnan nan ma a kawo shi ma'ana irin wancan hanyar da zaka bi kamar an karbi wancan to ga wani ma an bi shi a yadda yake bi ko yake kafa hujja to a bi shi ta irin wannan in kana sadiqan fi da'awaku yanda a can aka ce masa in ka isa kai gashi siffar Allah yana rayarwa yana mata ba sai ce eh to zan yi nima a kun ga sai ce ana ubi wa umit to in ya isa Allah yana zuwa da rana ta gabas to shi ma yayi irin wancan dalilin yadda yayi dalili a wancan dalilin a wannan dalilin ma yayi irin wannan yace ni ma zan zo da rana daga gabas a kun fahimci hanyar mujadala yawa yana zamu zo dai kan sa insha Allah a cikin darussan da zamu fa'idanta daga cikin fa'idar koyan yadda ake mujadala in baka iya ba sai ka rufta wanda ma baka fara ba to nan kun ga yadda ya fara masa da yake ya biyo masa ta wannan hanyar sai ya bi shi a hakan sai aka tafi sai ya ce masa to ai Allah na zuwa da rana ta gabas kai kuma ka zo mana da ita ta yamma in kana sadiqan fi da'awahu in kai in mai gaskiya ne shi a abin da yake da'awa falamma qala lahu amran la quwwata lahu fi shubhatin tushawwishu dalilahu yayin da annabi ibrahim ya fada masa wata magana da ba shi da karfin da zai samu wata shubuha ma da za ta rikita masa dalilin har ya iya kawo wani abu a matsayin dalili tashwishi shine ka rikita abu wala qadiha nan qadiha ya kamata ba qadihan ba saboda shi ma ma'tufi ne akan la quwwata ba ma'tufi ne akan amran ba masu littafin ban sani kuna bin abu ya ce falamma qala lahu amran yayin da ya gaya masa wani lamari lamarin wannan iri wanda la quwwata lahu fi shubhatin tushawwish dalila wala qadiha yaqdahu fi sabili mun gane in la tashiga fi'ili la din kuma nafiya lil jinsi fataha take masa ba kuma tanwini mun gane dan haka babu wannan tanwini din ban sani ko kuma fahimci abin da yake nufi wanda ba da littafi ba ruwan sa me littafi nake magana akan sa in kuma ba haka ba duk ku kyale mu fada da Hausa mu wuce abin da yake magana anan shine yayin da annabi ibrahim ya gaya wa wannan mutume wani abu wanda yake ba shi da karfi ma'ana menene ba shi da karfi ya kawo rana daga gabas ai ba shi da karfi ba shi da wani karfi da zai iya kawo hatta shubuhar da za ta rikita wani dalilin da za a sake kawo masa mun gane wannan kuma ba shi da wani abu da zai soki hanyar annabi ibrahim wajen kafa hujjarsa da wannan dalilin fabuhita alladhi kafar shikenan sai shi wanda ya kafirsin nan fabuhita sai ya rude ya rikice ya rasa abin da zai ce fata hayyara wan qata'a in qata'at hujjatuhu sai ya shiru ya rude hujjarsa ta kare sai aka kada shi a larabci da man ana mujadala da mutum ko munazara aka kawo dalili ya kawo aka kawo ya kawo aka kawo ya kasa kawo sai a ce in qata'a shi ne ma'anar in qata'a an kada shi shi ne ma'anar wannan fabuhita alladhi kafar buhita ma'ana tahayyara sai ya rude to kun ga nan an ce dan a can farko an ce alladhi mutumin nan wanda bayan yayi wannan abun kuwa sai aka wasafta shi da wata siffa sai aka ce fabuhita alladhi kafara sai wannan wanda ya rude din sai ya kafirta ma'ana kai wannan wanda ya kafircin sai tahayyara sai ya rude fabuhita wannan ya nuna mana me ya nuna ashe wannan abun da ya kafirci ne inkarin samuwar Allah menene kafirci da haka wannan babi dama na cewa mutum ya yadda da ko ya inkarin samuwar Allah ai kwanan nan mun dan gidancan sa ko haka shi ake cewa mene ilhadi da larabci shine atheism da turanci a gun yan zamani mutanen da ba su yadda ma akwai Allah ba in kun lura wannan mutumin ai abin da ya da'awa ke ne duk da dai da'awa ce ta girman kai saboda mulki kun ga an faɗa mana dalilin sa an atahu lahul mulka la'alla da ba mai mulkin bane da bai kai ga haka ba ubbuha ce ta mulki ai kun san ubbuha da larabci wato jiji da kai da kasaita da takama shine ake cewa ubbuha ta mulki ita ce ta jashi har yake da awar ai shi ma zai iya abin da Allah yake ba kurukuru yake wajen cewa yayi da awar shi ma Allah bane amma yana nuna kamar ba Allah kuma yana inkari wannan da'awa tana cikin da'awoyi waɗanda suke marasa hankali mutum yace babu Allah yanzu yana cikin abubuwan da ake ta kokarin tallansa a zamanin nan kira mutane su watsi da imani da akwai Allah kuma daga cikin sabubban da suka jawo su in biharin da aka samu ma'ana yadda mutane a zamanin yanzu suka rudu da abinda waɗanda muke cewa turawa galibi duk abinda ake kira sai mu ce turawa a ilmanta ba haka ya kamata ka ce ba turawa ne suke yin komai ba ma'ana ci gaban zamani na kere-kere da ake yi ya kai mu wani matsayin da abubuwan da ake kerawa na mamaki sun yi yawa da har abinda ake gaya wa mutane a addinance waɗanda ba su da ilimi sai su rika kokonton harkar addini cewa ku kullun ku damu mutane da kaza da kaza dinnan gashi yanzu irin abubuwan da ake duk Allah naku ne ba Allah ne ba duk harkar science ne ta zo mana da waɗannan abubuwa yaushe za ku kawo mana wannan abu yanzu misali a zamanin yanzu akwai wanda ke kokonton lamarin ruwan sama daga Allah yake kuma har ya kai shi ya kare ta Allah saboda me saboda yana ganin a yanzu zai mutum zai iya shiga computer ta hanyar ilimin yanayi weather forecast ya iya gano cewa gobe a gari kaza karfe kaza za a yi ruwa ko rana za ta kwalle gashi nan kullum ana gaya mana labarai har kun ga malamai suna lazimtawa masu karanta labarai irin wannan in dai mutum musulmi ne to ya rika hadawa da insha Allah ba laifi ba ne saboda bincike ne ya jawo yanzu mahanga ce ilimi ne yasa za a iya hangowa kamar da ake amfani da abubuwa za a hango tafiyar rana za a hango tafiyar kaza kuma an auna rana tana tafiyar kilomita kaza a awa kaza to idan ta taho a wannan karan kuwa zuwa kaza ko da duniya take matsawa kaza za a yi karo da kaza ko kuma wani abu ga jimare ga an hango zai taho daga wuri kaza zuwa kaza a kilo kaza zai ci a minti kaza zai ci kilo kaza duk wannan lissafi ne kuma ba ƙarya ba ce da ba a ganin abin ne amma yanzu za a iya ganin abin akwai abubuwa da za su sa suna hango abin ga tafiyar kuma za a iya lissafa yadda tafiyar take a ce in ya zo ka lokaci kaza to ruwa zai zuba a daidai wuri kaza don haka har yanzu ba halittar Allah din aka ƙaryata cewa Allah ne ake ƙaryata cewa Allah ne mai yin abin ba ko Allah ne mai yin amma kasancewar yanzu hanyoyin samun sababin da abubuwan ko abin da ke sababa abubuwan sun mana sauki shi yasa muke faɗa yadda aka halitta dan adam tarkibin jikinsa yana da kaza yana da kaza yana da kaza za a yi abin da ake yi a ce tashrihi anatomy shine tashrihi da larabci a bude jikin mutum a gano cells din da suka yuri kaza idan sa ga yadda aka hada hawa hawan fata hawa nawa ne a jikin fata shi yasa take da tauri kafin abu ya isa zuwa gaji wannan dai duk wanda suka karanta sun san wannan ai karatu ne a zamanin yanzu ya kai har aka iya gano abin cewa haka yake amma daga ina aka samu shi na Allah aka samu aka bintika aka gano yadda yake ba wani ne ya halicci wani abu daban ba to waɗanda ba su yi karatu mai zurfi ba hatta a sciences din shine suke irin fadawa irin wannan shi yasa kun ga ku kiyaye karamin karatu a kowanne fage karamin karatu a kowanne fage matsala ce kai babban karatu da zai taimaka maka ka fahimci abu yadda yake waɗanda ba su yi nisa a harkar science din ba su ne nan da nan sai a to kun ga gashi turawa sun mana kaza sun kawo kaza an kera kaza to ku ina zancen ma cewa asali an yi kaza da addini ya gaya mana to sai su fara irin wannan hanyoyin sai ka ji mutum ya wayi gari bai yadda da akwai Allah ba shi yasa wannan mazhabar take yaduwa har wasu ma suna cewa
a zamanin yanzu wai tana cikin mazhabobin da suka fi yaduwa a duniya da sauri saboda yadda ake yada su kuma aka kashe kuɗi mai yawa wajen wato fidda wannan fikira din dama can akwai ba tsohon abu bane har wata kissa da suke fada daga ne da Abu Hanifa haka wani malami shi ma ana fadar wata rana wai an yi munazara an tattauna da shi da wani mutum mai cewa ba Allah sai aka tara mutane da magoya bayan wannan da magoya bayan wannan masu imani da cewa akwai Allah suka taru masu imani kuma cewa ba Allah su ma suka hadu to sai shi shugaban bangaren masu cewa ba Allah sai ya tashi zai jawabi ana jiran shi wannan kuma yazo mai cewa akwai Allah mai imani da Allah sai ya makara shi mai imani da Allah aka jira aka jira aka jira bai zo ba magoya bayan sa har hankalinsa ya fara tashi ka san shi dan kallo in kana yana goyen baya bai samu abin da yake so ba yafi wanda ke yin abin damuwa sosai aka jira sai bai zo ba can sai gashi ya makara yana zuwa sai shi wanda yake ba Allah sai yake tambaye sai yake cewa me yasa ka makara kai muna ta jiran ka kaza da kaza sai sai ka san hanya ta zuwa nan akwai teku kuma na rasa jirgin ruwa ba jirgin ruwan da zan hau ya kawo ni shine ina bakin ruwan sai wata bishiya ta tsiro daga cikin ruwa da ta tsiro ta yi girma har ta yi reshe da ta yi reshe sai ta fidda itatu itatuwan reshen nata sai suka zubo ƙasa suka gyaggyara kansu sai suka yi min jirgin ruwa kawai sai na shigo sai na taho bishiyar da kanta ta tsiro a lokaci guda daga cikin ruwa ta yi itatuwa ta sassaku ba za ka ce aka sassaka ta ba da kanta yauwa ta kuma yi jirgin ruwa karami bot haka da ake cewa karam ko karif sai ya hauka sai ce sai na hauka sai na taho shine sai shi mutumin da yake cewa ba Allah sai ce wani abu ne da hankali ba zai karba ba ya za a yi bishiya da kanta ta yi abin nan ta yi jirgin ruwa sai ce ya ba za ka yarda da haka ba me abun mamaki idan dai har duniyan nan gaba ɗaya za ka ce ita ma za a iya samun ta ba mahalicci sai tambaye shi sai ke cewa kai ma baka yi amfani da hankali ba dan shi cewa masa a wannan ai layu qal wannan abun ai ba za ba mai hankalin da zai karbo wannan zancen ka ce ka taho da jirgin ruwan da bishiya ce da kanta ta tsiro a ruwa ta yi maka shi ka hauka taho wannan hankali ba zai karbo wannan sai ce kai da ma kana da hankali ne shi muminin ne yake tambayar shi mulidi kana da hankali ne dama sai ce ina da hankali ma sai ce ina hankalin naka yake nuna min shi sai ce ni ban san inda yake ba sai ce kai yanzu baka ga abu baka yi imani da shi sai ce to ai hankali kowa ya san akwai shi sai ce to yanzu kuma wannan duniyar gaba ɗayan ta a ce an same ta dan baka ga wanda yayi ta ba sai ka ce babu shi shikenan sai shi ma wannan abun sai ya jawo kamar yadda wannan yake fabuhitul ladzi kafa shi ma da haka aka tashi waɗannan muminai masu imani da cewa akwai Allah masu goyen bayan wannan sai murna shi wannan ya shuru haka aka tashi ya rasa abin da zai ce cewa ashe zai yiwu abu a jikinka sunansa hankali kuma baka ganshi ba an tambaye ka ina yake baka san inda yake ba kuma an ce baka da shi ka ce tabbas akwai shi to Allah ya kyauta to muje sai yake cewa fabu hita ladhi kafar ko ayi tahayyara falam yarji ilayhi jawaban sai bai mayar masa amsa ba ba shi da wani wata amsa da zai bayar wan qata'at hujjatuhu wa saqatat shubhatuhu shikenan hujjarsa sai ta yanke kuma wato shubhar ta sama ta fadi gaba daya sai ce wa hadhihi halatu al-mubtili المعاند الذي يريد ان يقاوم الحق ويغالبه wannan ita ce wato hali ko shine halin duk mutumin da yake matsarnaci wanda yake mai kangarewa wanda kuma yake nufin yayi jayayya da gaskiya yayi fada da gaskiya sannan kuma yace zai rinjayi gaskiya duk mutumin da yake wannan kokarin haka karshen sa yake dole kaga ya koma tahayyara ba shi da ni shi yasa a zamanin yanzu yana daga cikin abubuwan da ya kamata tunda wannan abun yana yawan tasowa ba shi na so mu tsaya kan magana akwai maganganu da yawa da zan faɗa akan sa tunda dai darasin tafsiri muke bai kamata ya ci mana lokaci iya shi kadai ba amma ya yadu yanzu yaduwar da take da muni sosai in kana duban internet suna da website da yawa su ma masu irin wannan harka har hujjoji ne da su da tattaunawa da dan me za ku ce akwai Allah to kafin mutun ya shiga irin wannan ko yace zai bincika yana da kyau ya binciki littafan da aka rubuta wajen radi akan waɗannan abubuwa kuma duk abu ɗan uwa musulmi kullun ina nan ta mana wallahi babu wata hanya da zaka iya mayar mata martani in ba ta da kyau idan kai hanyar taka baka fahimce ta yadda ya kamata ba dan haka mu tashi mai ilimin aqida ilimin nan na tauhidi da ake faɗa ba wai ilimi ne haka safahi zaka koyi shi haka superficially haka kawai ka karanta dan littafi ka dan ka gane a'a sai an yi bincike mai zurfi akwai abubuwa tsayawa duk a karkashin wannan majali din ilmin raddi ga mulhidin yana cikin abubuwa masu fadi har na gaya mana malam mai littafin da muke karantawa malam sa'adi ya yi littafi shi ma da ya rubuta akan wannan hujjoji hujjoji da yawa littafi ne din da shafi 80 da wani abu amma hujjoji da ya kawo na hankali akan ibtalin wannan harkar suna da yawa in mutum ya karanta shi zai fa'idanta al adillatu al qawafi'u wal barahin fi ibtali usulil mulhidin sunan littafin kenan yana littafi ne karami shafi 80 da wani abu kuma zaka fa'idanta akwai malam da ya rubuta littafin hisnul muslim sa'id ibn wahf al qahtani shi rubuta hisnul muslim ko to yana da littafi shi ma akan wannan kayfiyatu da'watil mulhidin waɗannan da suke cewa ba Allah in kana son kai munazara da su ka tattauna da su ya baka usul da ka'idoji akwai wani kuma abokinmu da bara din nan kwanakin tun da naje Madina muke tattauna da shi yayi rubutunsa ya gama har an masa munakasha master ne rubuta akan wannan mas'ala yadda take a zamanin yanzu tattara bayanai akan ta hanyoyinta da kungiyoyinta da kuma hanyoyin da za a taimaka wajen yakin wannan hanya din in Allah ya sa an buga littafin la'allah ma same shi amma rubuce-rubuce akan wannan suna nan da yawa ba iya waɗannan bane da yawa da yawa sosai da aka rubutu sawa'un da turanci akwai ɗan uwa musulmi da suka yi kokari sosai da turanci suka rubuta akwai kuma na larabci sun fi yawa saboda hujjojin da aka samu da larabci sun fi ƙarfi da wa'in uwa za su zauna su translating a fassara a tarjama waɗannan da aka samu ka'idojin zuwa turanci za a fa'idanta sosai insha Allah Allah maɗauki ya kare samarinmu daga aukawa irin waɗannan abubuwan da ba abu ne mai rikici da yawa ba in dai ka iya maganar hankali don wannan harkar ba harka ce ta kawo ayoyin Qur'ani da hadisi ba shi wanda bai yadda da Allah ba ba kawo masa Qur'ani da hadisi ba hankali za ka zauna irin wannan dai kun ga wannan labarin cikin kai ka ce wani abu ne wato ba wani abu ne mai wahala ba amma to in baka fahimci zuzzurfan hankalin yadda abubuwa suke ba to ba za ka dauki abu ba haka wannan kissa da ake dangana ta Abu Hanifa shi ma cewa wani jirgin ruwa ya zo ya ɗebo kaya da kansa ya cika kansa da kaya ya taho shi kadai ba mai tuki ya zo sai ki gaya wa wasu mutane suka ce ai ba zai yiwu ba a ce jirgin ruwa ya ɗebo kaya da kansa ba ɗora masa ba za ka ce to ai haka ne ita duniyar nan ba zai yiwu ka ga wannan duniyar da bishiyoyin nan da kai ɗin nan a ce wai haka kowa ya samu kansa ba tare da wato wanda ya yi shi ba shi yasa ku karanta maganganun malamai a ƙarƙashin suratu wannan wattur suratul tur Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun ko an halicce su ne ba daga wani abu ma ma'ana kamar a ce am wujidu min ghairi shay'in ko an same su ne ba daga wani abu haka kawai ba komai suka samu kansu am humul khaliquna ko ku su suka halicci kansu malam qahtani har yake cewa babbar tambayar da zaka yi wa duk mutumin da yake cewa bai yadda da Allah ba ka koma Qur'ani wannan tambayoyin zaka yi masa ka ce kai bawan Allah waɗannan abubuwan da kake gani da kai kanka kai ka samar da kanka ko kowa ya samar da kai wannan sama da take ta gudana haka ranan nan ta fito bai ɗaya kullun daga gabas ta faɗi yamma ba a taɓa samun saɓani wata ta fito daga yamma ta fito daga kudu ko a samu wani ubangijin daban ya ce shi ma yana da tasa ranar baya son wannan ta Allah da aka sani ya ce shi ma zai fito da tasa daga yamma duk waɗannan abubuwan mu ga sun ruɗe ba to ya abin yake gudana haka shin haka kawai abu yana samar da kansa zai ce maka gaskiya duk abu tunda dama zai ce maka ya karanta mubadi ne basics na science ko ne da abubuwa suke faruwa zai ce maka cewa ai komai ka gani to yana da sababi to tunda haka ne wannan duniya tana da sababi a shi waye sababin ta nan tambaya ta farko ke tambaya ta biyu shi ka tambaye shi shi ya halitta kansa in dai abu bai samu ba a ganshi haka kawai ba wanda ya halitta shi ba to tambaye shi waye halitta shi waye samar da shi shi tambaye kansa ina ya samu kansa zai ce maka iyayensa ne suka haife shi to waye samu iyayensa waye ka bi shi da wannan zuwa infinity zuwa inda ba zai iya bada amsa ba ma'ana dole ne a kai karshen dan adam din farko shi kuma waye samar da shi shi kadai ya duro haka kawai aka same shi aka ga ba zai yi ba to waɗannan tambayoyin in dai an nutsu dan ba wahala ne da su ba amma dai ƴan uwa ina jan hankali mu mai da hankalin karatu akan wannan gefen shi ma yana da muhimmanci tunda dai gashi akwai fitina-fitina suna faruwa yanzu a zamanin nan akan irin wannan abu to mu je saboda lokaci gashi ba zai ba sai ke cewa wasaqat shubhatuhu wa hadhihi halatu al-mubtil al-mu'anid alladhi yuridu an yuqawima al-haqqa wa yughaliba fa innahu maghlubun makhur domin ko shi abin rinjaya ne kuma an fi karfin sa falidhalika qala ta'ala don haka Allah madauki ce wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin Allah baya shiryar da mutanen da suke azzalimai bal yubqihim ala kufrihim yana basu yana barin su ya wanzar da su akan kafirsu su wadalalihim da kuma batan su wa humul ladina ikhtaru li anfusihim dalik sune wadanda suka zabi haka da kansu suka zabi kafirci wa illa in ba dan haka ba kuwa falau kana qasduhumul haqq inda gaskiya suke so wal hidaya da shiriya lahadahum ilayh da Allah ya shiryar da su zuwa gaskiyar nan da shiriya wa yassara lahum asbabal wusul ilayh da ya kuma yassare musu ya sauƙaƙe musu sabubban da za su kai mutum ya kai ga shiriya da gaskiya fa fi hadhihi alaya a wannan aya burhanun qati'un inga sai su ko da sunan littafin da ya sama sunan littafin nasu kenan al adillatu al qawati'u wal barahin fi ibtali usul al mulhidin yawa wato burhani in an ce burhani shine hujja qati' yankakkiya wanda ba wani kokonto akan ta ala tafarrudir rabb bil khalqi wat tadbir na cewa Allah madaukaki shi kadai shine mai halitta shine kuma mai tadbiri in gani ba tadbir ba tadbir gudanar da rayuwa da halitta wa yalzamu min dalika an yufridahu ko an yufrada kuma tunda haka ne to ya lazimce mu mu bayi da muka yarda shine mai gudanar da halitta shi halice mu to an yufrada a kadaita shi bil ibadati da bauta wal inabati da komawa wato mun san inaba inaba me inaba komawa zuwa ga Allah suna cewa inaba taubatun wa ziyada tuba ne da kari in an ce anaba ila Allah ay taba ila Allah wa atba ba'da taubati atba zalika bi amalin salihin duk mutumin da ya tuba daga laifi kuma sai ya bi aikin kirki shine munib asalin kalmar munib ce wa tawakkul alaihi da kuma dogaro ga Allah fi jami'il ahwali a kowane lokaci qala ibn al-qayyim ya dauko wannan magana daga malam ibn al-qayyim al-littafin sa miftahu daris sa'ada ya fada kuma a wurare da yawa kamar izafatul lahafat yana cewa wa fi hadhihi al-munazara a wannan munazara din mun san munazara din tattaunawa debate kun san debate yawa wannan debate din da ya faru tsakanin annabi ibrahim da wancan mutumi akwai nuqtatun latifatun jiddan akwai wato wata fa'ida nukta ana nufin fa'ida wani bakon abu da zai fa'idantar da kai dan digo ne point da zai amfane ka latifa jiddan ma'ana kamar a boye take can sai ka lura sosai ka gano ta shine ma'ana latifa wa hiya anna shirkal alam ita ce shirkar mutanen duniya innama huwa mustanadun ila ibadati alkawakib walquburi tana dangana ne gaba dayanta tana koma zuwa ga bautar halittun sama sune alkawakib tauraru da wata da rana walquburi da kuma kaburuka duk asalin bautar gunkin duniya daga wannan abubuwan ya taso bautar taurarin sama ko rana da wata ko kuma bautar kabarin wasu mutanen kirki da aka dauka mutanen kirki ne me asali sai shi gashi thumma suwiratil asnamu ala suwariha sannan sai aka suranta gumaka akan surar wadancan akan hoton wadancan fatabammana addalilani allazani istadalla bihima ibrahimu sai muka ga cewa dalilan nan guda biyu wanda annabi ibrahim yayi amfani da su sun kunshi ibtala ilahiyyati tilka
jumlatan sun kunshi ruguza yadda da cewa waɗannan abubuwan su taurarin saman ko rana ko wata da makamantan su ko kuma kaburuka cewa abubuwan bauta ne jumlatan adunkule bi anna allaha wahdahu cewa allah subhanahu huwa alladhi yuhyi wa yumiti shine mai rayarwa shine mai matarwa wala yasluhu alhayyu alladhi yamutu lil ilahiyyati shi ko mai ran da zai mutu to bai tantance ya zama ilahi ba bai tantance ya zama abun bauta ba ko la fi hali hayatihi ko a zamanin rayuwarsa wala ba'da mauti ko kuma bayan mutuwarsa fa inna lahu rabban domin kuwa yana da ubangiji ubangijin nan qadiran mai iko ne akan sa qahiran mai rinjaye mutasarrifan fihi mai gudanar da lamarin sa shi ihya'an wa imatatan wajen bashi rayuwa da kuma wajen dauke rayuwar nan wa man kana kadhalika dukko wanda haka siffarsa take fa kaifa yakunu ilahan yaya za a yi zama wato abun bauta kun kula da wannan abun ya fara kawo misalai ne maganar ihya'i da imata sai ba da misali da rana da wata kasancewar mutanen zamanin annabi ibrahim dama bautar rana da wata suke mun gane wannan kuma idan ana suna daukar cewa idan lokaci ba zai ishe mu ba mun mu gama wannan din in Allah ya kai mu lokacin zamu karanta fa'idoji ma ji wannan abin nake so ina so mu gama karanta shi nassin ne sai ke cewa wala yasluhu alhayyu alladhi yamutu lil ilahiyyati la fi ali hayatihi wala ba'da mautihi fa inna lahu rabban qadiran qahiran mutasarrifan fihi yawm imatati yati wa man kana kadhalika fa kayfa yakunu ilahan hatta yutakhadha as-sanam ala suratihi ya ya mai irin wannan surar zai zama abun bauta hadda za a dauki wani gunki da sura irin tasa aje ai mutum mutumin sa wayu ubadu min dunihi har abauta masa koma bayan Allah wa kadhalika alkawakib hakanan su taurarin sama da rana abharaha wa akbaruha lil hisanam abharuha wa akbaruha lil hisi hadhihi ash-shamsu wanda tafi bayyana kurukuru a cikin in an ce taurari in an ce kawakib muna fassarawa da taurari amma asali a larabci ana nufin halittun sama al-ajramu as-samawiyya su ake nufi da al-kawakib da rana da wata da sauransu to mafi girman su ita ce ne ita ce rana mafi bayyanar su kuma gare mu ita ce kuma dai rana din har yanzu to idan rana halinta wahiya marbubatun abun yiwa ubangiji ma'ana ita akwai ubangiji akanta shine marbuba ana gudanar da rayuwarta mudabbaratun ana jujjuyata musakharatun an horeta la tasarrufa laha ba ita take gudanar da rayuwar kowa ba bi nafsiha ko a kashin kanta bi wajhin ma ta ko ta irin fuska bal rabbuha wa khaliquha subhanahu ubangijinta shine mahaliccinta subhanahu wa ta'ala ya'ti biha min mashriqiha shine ke zuwa da ita ta mafitan nan tata fatanqada kuma sai ta jawuli amrihi ga umarninsa wa mashi'atihi da ganin damar sa fahiya marbubatu don haka akwai ubangiji akanta musakharatun an horita tana yin abin da ake so ne mudabbaratun kuma an kintsa ta ana gudanar da ita la ilaha ba abun bauta bace yu ubadu min dunillah wanda ake bautawa koma bayan Allah wannan abin kun ga dangane da rana kenan to ina ga abin da bai kai rana ba a girma ballantana kuma abin da dan kankani ne ma mutun ne shi da makamanci wannan insha Allah mun zo karanta fa'idoji gobe da yan abubuwan da zamu kara dan kadan dai dan mu ji aya ta gaba insha Allah wannan ya kamar da na ambata malamin yace ya dauko daga littafin Miftahu Darus Sa'ada yace thumma qala ta'ala sannan Allah madaukaki sai yace sai kawo mana magana ta gaba muna fata Allah madaukaki ya kara mana imani ya kara mana kuma ilimi mai amfani Allah subhanahu wa ta'ala yassari mana al'amuran mu Allah karba ayyukan mu a wannan wata Allah ya bamu zaman lafiya a wannan kasa ta mu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk barakallahu fiik Thank you.